أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. من أبو الله سبحانه وتعالى bisa ga kaiwa ce da ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai girma, kamar wanda aka saba inda muke cikin suratu Ali Imran. Karatun mu da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 180, wanda yau za mu fara da farkon aya ta 181. Aya ta 180, Allah ta'ala ya yi bayanin cewa waɗanda suke yin ruwa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, kar su yi tsammanin wannan shi alheri gare su, a'a, abinda da suke yi shi sharri ne gare su. Abinda suke yi na hana abinda Allah ya ba su na falalati, to sharri na a gare su, kuma da sannan za a yi musu sakandami na abinda suke yi ruwa na ƙin ba da zakka a ranar alƙiyama. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan cewa shi Allah ba mulki ne, sannan kuma masani ne. Shi Allah masani ne ga duk abin da mutane suke aikatawa, kuma Allah zai saka ma kowa bisa ga abin da ya aikata. Yau da za mu tashi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. حقيقة الله يا جماعة الوطن السكتي الله تلقني سوما ولا تاني سوما يودا ودلا سكي جيتوا دوات ونن مغانا وإن الله سكتوا لشيء. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man lalladhi yuqridu ma asaban hasan, wani na ka ba Allah rance rance mai kyau. Da aka suka ce ta inda Allah ba rance na, to Allah da bai bi rance ga mutane ba, ya ce wani na bai ba Allah rance rance mai kyau. Sai Allah ba da cikin sarki ya ce sanattu ma qalu, za mu yi umarni da a rubuta abin da suka faɗi a cikin takardun ayyukansu don mu yi musu sakamako a kan shi. Allah ya rubuci mala'iku ne da rubuta abin da suka faɗi, kada su yi tsammanin da za a rubuta abubuwan da suka faɗa ba. Wannan yana dalili a kan cewa ba za a kan mutum ya da cewa ba a aikata ba a rubuta abin da ya aikata na laifi ko abin da ya faɗi na laifi. Saboda su masu rubuta suna rubutawa ne da izinin Allah, Allah ne mai ba su umarni. Wa qatlahum al-anbiya, kuma za mu yi umarni a rubuta abin da suka yi na kashe annabawan Allah bigayi haf ba da gaskiya ba, bi ma'ana sun kashe annabawan Allah babu haƙƙi, don babu wani hakki da yace a kashe ba annabi. Allah ba da cikin sarki yace wala qulu huma zamu ce musu alahira. Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu alahira bisa ga harshen mala'iku dubu azabal harim. Kudandana azaba ta wuta, kudandana azabar gobara. Ana ce musu haka idan aka kada su cikin wutar da zai ana ce kudandana. Kudandana azabar wuta, kudandana azabar gobara. Sai Allah ya faɗa biyan wani mahari cewa zalika bima qaddamat aydikum.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ذلك وأن أدب جوا لعل ربك كثر فيك أكيمس أمان الله يرى shiman fadda ran aiko sai Allah ya ce wannan ko saboda abinda hannun su suka aikata ne. An kai bayani game da hannu na dan adam, saboda mai yawan ayyuka da dan adam yake yi yana yi ne da hannu. Sai ta ce shiman fadda ran aiko wa annallahu lalle Allah laysa bizzalimin lil abid, bai kasance mai zalunta da zalimi ba. Allah bai zalunta kowa. Don haka shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da wani ba ba tare da zunubi ba. Don haka Allah ba zai zalunci kowa ba. Ba ka yi laifi ba, Allah ba zai azabtar da kai ba. Ba ka yi shirka ba, Allah ba zai azabtar da kai ba. Allah subhanahu wa ta'ala bai azabtarwa ba tare da dalili ba, ba tare da mawari ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ce alladheena qalu inna allaha ahida ilaina. Allah yana son ya ba mu bayanin sifar irin waɗanda aka wannan mugun hali da wannan mugun aiki.
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان قل قد جاءكم من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana mai bayyana wato sifa da su wa'annan. Cewa alladheena qalu su ne wa'annan da suka ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allaha ahida ilaina, haƙiƙa Allah ya yi mana alƙawari a cikin littafin At-Taura Allah ya nuna li rasuli kada mu gaskata wani manzo a tare a ce na bi qurbanin ta kullu na har sai ya zo mana da wani abu na sadaka wanda wuta take ci. Ba ka ba mu yi imani da kai ba har sai ka zo mana da shi wannan abin qurbanin da aka ci. Abin da ake ce ma qurban shi ne abin da mutum yake ɗan yi fitarwa na sadaka zuwa ga Allah na wani abu ne ni'ima da Allah ya riba shi saboda gabanin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da ni'ima ta samu ta yaki wato ta ba ta sauko daga sama sai ta kona wannan ganima to da aka suka ce su kam ba za su yi imani da shi ba wanda babban manzo na mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai sun ga haka nan ya jona abu na sarrafa wuta ba ta sauko daga sama ta cinye shi in ko ya tsaya haka nan to su ba su ɗauki manzo ne ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari ga bani Isra'il ya yi musu alƙawari su bani Isra'il daga abin da ya shahara sha'anin Annabi Isa alaihi salam da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Taurat to sai Allah da sokin sarki ya ce yana mai mai da martani ga wannan shubha da suke son su kawo a cikin al'umma sai Allah da sokin ya ce yana mai gargir su Allah ta'ala ya ce ka ce musu kana mai gargi ka ce musu saboda gargi qad ja'akum rusulun to hakika bangane sun zo muku min qabli gabanin ne kamin ni in zo Allah ya aiko kunku tare da manzanni bil bayyinati da mu'jizoji wa in da bi kuntum da wannan abin da kuka faɗa na cewa Allah ya sai manzo ya zo muku da wani abu na ibada kamar wata sadaka haka kamar Annabi Zakariya Allah ya aiko muku shi da Annabi Yahaya don haka da Allah ya aiko muku suwa ba magana ku yi imani da su ba a'a sai kuka kashe su nan ko ana magana ne da waɗanda suke a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da wannan aikin ba su ne yi shi ba kakanninsu ne don ba su ne da kashe Annabi Zakariya ba su suka yi ƙoƙarin wato kashe duk annabawan da aka kashe ba amma Annabi Zakariya da Annabi Yahaya amma kakannin su suka yi me yasa Allah ta'ala ya magana da su a kan dangane da haka saboda su ma sun yarda da wannan aikin da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari ku fadanki mu me yasa kuke kashe annabawan Allah in kuntum sadiqin in dai hakuna da gaskiya a cikin cewa kun yi imani ku mu'mine ne kun yi imani lokacin da aka zo da wannan qurbani in ya zo da shi za ku yi imani ta me yasa annabawan Allah da suka zo da kashe su kamar Annabi Zakariya da Annabi Yahaya sai Allah da sokin sarki ya ce fa in kadzabuka
wa in كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
sai Allah ka sauke sarki ya ce yana magana da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kai ka dabuka idan wasu mutane da haka sun kare ta ka ta hika a fakat ko bi ba rusul eh an kare ta ka yahudawa sun kare ta ka fati da an kare ta wasu annabawa waɗanda a gabaninka ba kar ko zai bari sunan ne kwallo a ƙiƙa an kare ta gungun annabawa da suka zo gabaninka su annabawa nan da aka kare ta جاءوا بالبينات سردوا لرب جزورجي والزبر سردوا لتكردو كما سوف إبراهيم وموسى هذا الله تعالى يابا النبي إبراهيم وستكردو أكا يابا النبي موسى كما ذكر سنوك الانسو سنقريبا والكتاب لكم الانتاج ما أيدي التوراة والكتاب المنير والكتاب المنير نلتاه من أسكه ليك بيناني شين لتاه التوراة والإنجيلة سنقول لك أن التوراة كريتا جاءك سأل سبحانه وتعالى يهيل الله شمزون الله صلى الله عليه وسلم يجدو كيا حقوري كما ورسو كيا حقوري كيما حقوري إن قد إذاك سكي باقين وغوبا باقين وغوبا فسأل تعالى يجي كل نفس دائرة الموت
كل نفس دائرة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا
Allah subhanahu wa ta'ala yace kullu kowace rayuwa da'iratul maut mai dangantaka da mutuwa ce dan haka ba wata rayuwa da zai tsora a ce ta dangane mutuwa illa dai in mutum bai mutu ba ajalin shi ne bai tsora ba wa inna ma tuwaffawna ujurakum Allah subhanahu wa ta'ala yace kawai ana cika muku sakamakon ayyukan da kuka aikata a yawmal qiyama a ranar alkiyama in alkiyama ta zo sai a zakar kama kowa da irin abin da ya aikata faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara Allah madaukakin sarki ya ce kamar da kubiya anin nari duk wanda aka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljanna aka sanya shi a aljanna to wanda ya samu wannan rabo da arziki ba kada baza hakika ya dace ya samu matukar abinda ake nema saboda bama shay'un ala sunna salati ya samu abinda ake nema matuƙa shine samu rahmar Allah Allah ka ba mu rahmar ka ka samu cikin bayinka da za su samu jinkayinka bisa ga rahmar ka to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa mala hayatid dunya rayuwar duniya ba ta kasance ba ita wannan rayuwar da muke ciki ta duniya ba ta kasance ba illa mata'ul ghurur sai dan jin dadi dan kadan illa mata'ul ghurur sai dan jin dadi wanda yake na rudi na banna jin dadi na banna wanda mutum zai ji dadi kadan sannan kuma ya kare don abinda a cikin duniya na ni'ima da jin dadi ba tabbatuwa zai ba da za a baka karayu shekara dubu a kara ba dubu biyu dubu uku kenan za a cimma ranar da za ka zo ka kwanta a kabari ka cimma wani lailatul qadr farkon daren da ka kwanta a kabarinka da haka kenan kada duniya ta ruɗe mu mu mance da Allah subhanahu wa ta'ala kuma kada duniya ta ruɗe mu mu mance da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce latub launa
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
Bayan da Allah Ta'ala ya bamu labarin cewa duk wanda aka nesanta daga wuta aka sanya shi aljanna ya samu matuƙar abin nema rayuwar duniya ba ta kasance ba face ɗan jin daɗi ne na ruhi na ɓanna wannan mutum zai ji ɗan daɗi kaɗan sannan kuma daɗin ya ƙare ko ka mutum gabar daɗin ko daɗin ya ƙare kana da ranka to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da tulawa za a jarrabe ku fi amwalikum game da abin da ya shafi dukiyoyinku Allah zai jarraba ku game da dukiyoyinku ta hanyar cewa ku ba da zakka ga dukiya kaga shi mai wadata mai an jarrabawa sai ga dukiya an ce ba da zakka to ga rayuwa kuma ba su so rage ƙari kawai ta kasu wanda bisa ga haƙiƙa ne in mutum ya fara zakka to dukiya sai ba farkewa za ta yi ba Allah zai ƙara ta ba ta ragewa ita dukiyar da aka ba da zakka cikinta Allah yana ƙara bunƙasa yana ƙara bunƙasa wannan dukiya wa anfusikum haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba ku game da abin da ya shafi rayukanku za a jarraba ku ga dukiyoyinku ta hanyar cewa ku ba da zakka ko kuma a jarrabe ku da kayan noma ku samu ƙwari kamar murzuna sai ta yi muku ɓanna kamar tsukar dabino sai ta yi muku ɓanna kamar wani nau'in tsuka ko kuma masu harkar albasa da abin da ya kamata ita a samu abin da aka ce maɗan zanzaro duk yana daga cikin jami'a Allah ya kare ku an fusa kuma Allah zai jarrabe ku game da abin da ya shafi rayukanku da cewa ku bauta ma Allah to wannan jarraba ce Allah ya ce ku bauta mai don in ba ku bauta mai ba kenan kun shiga cikin matsala tunda Allah ya ce a yi ku ko ba ku yi ba wala tasma'un kuma lalle haƙiƙa za ku jiya min alladina utul kitaba daga cikin waɗanda aka ba littafi za ku jiya daga waɗannan da aka ba littafi min qablikum a gabarinku kamar Yahudawa da Nasara wa min alladhina ashraku haka nan za ku jiya daga mushrikai na larabawa mina na za ku ji daga waɗannan gungun mutane za ku ji azan kabira cutarwa mai yawa ta hanyar zaginku da sukanku da kuma yi muku zambo ku da matanku to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun mu'mine wa in tasbiru idan kuka yi hakuri akan wannan cutarwa ta hanyar zaki da susa da aibar ta ku da matanku wattaku kuma kuka ji tsoron Allah fa inna zalika lalle yin haka ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah ga duk abin da an kai muku min azmin umur yana daga cikin manya-manyan al'amura wanda al'amari na babba a cutar shekaru ka jure ka yi haƙuri al'amari na babba Allah ta'ala ya azurta ka ji tsoro ne Allah ka azurta ka ji tsoronka sai Allah madaukakin sarki ya ce وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون.
فسي الله مدعو جنسر كيجي yana magana da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa idza qala Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ambata ma mutanenka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alƙawari ga Yahudawa da Nasara a cikin littafin Taura latubayyinannahu cewa za ku bayyana shi wannan littafi linnasi ga mutane wala taktumunahu kuma ba za ku goye shi ba shi wannan littafi da aka ku bayyana mutane littafi ka ku goye lissa Allah ta'ala ya ce kaga akwai sifar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafi na Taura da amma littafin Injila Qur'ani ya ce da haka ya ji min ba ismuhu Ahmad to wannan umarni da Allah ya yi musu fanaka zuwa wara a zuhurihim sai suka yi watsi da shi wanga alƙawalin a bayan bansu ba su yi aiki da shi ba washtaru bihi zamanan kalila sai suka wuro suka riƙi hurhure wasu ƴan kuɗi kaɗan na duniya sun daga na ƙasa gare su saboda jagorancin da suke yi musu game da abin da ya sha'ani na ilimi da aka sai suka koya abin da Allah ya aike su don jin tsoron kuncewar abin da suke karɓa ga na ƙasarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kabisa tun da ma ya shagona abin da suka saya tun da wanga ciniki nasu da suka kulla sun ka bar gaskiya Allah sun ka bi hanyar ƙarya madadin su sanar da mabiyansu abinda Allah ta'ala ya ce a bayyana sai suka koyi a shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhumul la'inun wadanda suka koyi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na hujjoji na shari'a min bayyinat na hujjoji bayan Allah ta'ala ya bayyana shi ga mutane wa'annan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsine musu albarka bayan haka wayal anhumul la'inun kaidun masu la'ana sun la'ance su sun tsine musu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
الله madaukakin sarki ya ce la ta saban alladhina yafrahuna bima atau kada kai tsammani waɗannan da ke farin ciki da abinda suka zo da shi na abinda suka aikata na batar da mutane wai yibuna an yuhmadu kuma suna son aibe su bima lam yaf'alu da abinda ba su aikata ba na cewa suna riko da gaskiya alhali su suna akan bata alata sabannan kada kai tsammanin su bisa ga ruskoki guda biyu kaka yi tsammanin su bima fasatin cewa suna da wani matsayi wanda za su tsaya a kan shi wanda za su tsira min al'azabi daga azaba il'akirati a lahira kaka yi zaton cewa suna da wani wuri da za su bi su tsira ko wani wuri da za su zo su tsaya su tsira a su kan suna nan a kan wani wuri da za a yi musu azaba a kansa wannan wurin kuma shine jahannama Allah tsare mu da ita walahum azabun alim kuma suna da wata irin azaba mai raɗaɗi suna da wata irin azaba mai raɗaɗi da Allah madaukakin sarki yayi musu tanadi na azabtar da su a cikin ta da haka kenan abinda da suka nuna mutane a ran lahira za ta bayyana cewa yabon gada suka fi ɗaba ba same shi ba sannan da ƙarshe sun fantsama sun haɗa cikin azabar Allah mai raɗaɗi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi mulkus samawati wal ard
walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir
to malam barkoci wannan litafi Allah ya mishi rahama sannan ya ce sannan abinda zai biyo baya abinda zai zo bayan wannan gamammen abinda a cikin sura na jumla to zai tsarkake ga mai karatu kuma hakika ya tabbatar akan wasu ilma kamar mataki uku da farko kamar abin da ya shafi abin nan tsarin bayani na farko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yahzunka alladhina yusta'inuna bikum kada ya dama shi ka kada ya bata maka rayuwa ga waɗannan da suke yin gaugawa zuwa ga kafirci sannan daga nan inda muke yanzu inda muka kawo ga wannan aya ta walillahi mulkus samawati wal ard tun daga nan har zuwa ƙarshen sura sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara wato bayani mai ban mamaki mai ƙayatarwa sarki ya tabbatar ma Allah shi Allah mai hikima inda Allah madaukakin sarki ya ce walillahi mulkus samawati wal ard mulkin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai duk na Allah ma'ana taskoki na arziki da tsararruwa da wasu abin da ba so ba duk mallakar Allah ne kai ɗan adam in ka gyara gonarka ka yi shuka to ka yi abin da a hakkinka ka san musababi haka fadamarka ka gyara amma tsirar da fili ba aikinka ba ne aikin Allah ne samun abinci ba naka ba ne aikin Allah ne duk abin da ka gani aikin Allah ne kai iyaka za ka rika mafari da sababi ka yi sai zama Allah ta'ala ya ba ka abin da ya niyyaci ba ka wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komai na daga cikin abin da Allah yake da iko azabtar da kafirai da tsiratar da muminai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hujja da dalili akan haka ta hanyar cewa Allah inna fi khalqis samawati wal ard
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi aika a cikin hadisin samai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ke cikin su na abubuwan ban mamaki waqtilafil layl da saqawar dare wannan hari da wuni ta hanyar wanda ya zo wanda ya tafi wanda ya karu wanda ya rasu yanzu kamar lokacin da muke cikin wannan juru dare ya karu wuni ya rasu in matsala ta tsoro sai dare ya rage wuni ya karu to yin haka na ayatin hakika akwai dalilai masu nuna kudurar Allah ta'ala dan ba mai yi wannan aiki in ba Allah ba lil albab to akwai ayoyi akwai dalilai masu nuna kudurar Allah madaukaki game da wanda aiki da yake yi gawa lil albab gama abuta hankula waɗanda ka tsayawa su diba aikin Allah don su ga girman Allah don su ɗayanta Allah da bauta don su bi Allah da takawa bisa ga abin da ya roƙe su. To kamar mai tambaya ya yi tambaya ga Allah ta'ala suwa na sai Allah madaukaki ya ba da labari na sifarsu ya ce Allah ne ya furu Allah abin da a sifa ta waɗanda bayi na Allah su ne waɗanda ke ambaton Allah kiyama wa qu'udan wa ala junubihim suna ambaton Allah da tsaye suna ambaton Allah da zaune suna ambaton Allah da kwance kenan duk cikin halin da suke suna ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa yayi bayanin cewa suna yin sallah gwargwadon iyawarsu gwargwadon ikonsu kada kenan na akwai sallar farilla akwai kuma sallar nafila kenan sallah matsayin zikiri ta kenan Allah bayan nan Allah ta'ala ya ce wa yatafakkaruna kuma suna yin tunani bi kulli samawati wal ard a cikin halittar samai da ƙasai don su kawo dalili da shi a kan ƙudurar wanda ya ainihi aikata samai da ƙasai da suna cewa rabbana ya mahaliccinmu ma khalaqta hadha batila Allah ba kai wannan halitta ba wanda da muka gani ta sama da ƙasa ba kai ta ba batilan a kan ɓanna ba kai ta halin kasancewarta a kan ɓanna ba a'a ka halitta sama da ƙasa dan ya zama dalili a kan kammala ƙudurarka sun ka ƙara tsarkake Allah ta'ala cewa subhana sarki ya tabbatar maka ya Allah tsarkakewa zuwa gare ka da dabarin wasa bayan nan suka yi addu'a a wurin Allah ta'ala faqina azaban nar Allah muna roƙonka kariya daga azabar wuta nan babban abin da ya kamata mu lura da shi in mun koma ɓangaren farko na ayata alladina yadhkuruna allaha masu ambaton Allah ko masu zikirin Allah duk wanda aka san zikiri duwa da kake da kokarin zikiri idan zikirinka bai zama karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zikirinka babu dacewa a cikin sa duk koyon da zaka yi gashi ana cewa abdalu zikiri la ilaha illallah ya tabbata a hadisi ko mabibicin zikiri shine wata kalma ta ikhlasi to amma kabi yin wanga zikiri bisa ga wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya ba wanda kai ka gane ba ko ba wanda an ta azata akan karkata ba misali mutum ba sai ya wada mu ne na zikiri ba ko a ka koyi mana fasurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim suna ambaton Allah a gaye ba ce sai ka bayyana ba suna ambaton Allah a zaune suna ambaton Allah suna kwance ma akan shibbidar su kaga kenan nan babu dalilin cewa sai mutane sun taru sun yi kewaye suna tuma suna waduwa da sunan zikiri da su kai in ba ka so ka ce wani ya yi ba abinda kake ji yana waje ba la 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 in ka tambaye fassara to ni amanan la kaga babu kenan ko dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi Allah ya aiko kuma ya karanta shi mu yadda zamu yi zikir kira yadda zamu karkake Allah ta'ala akwai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bayan nan akwai subhanallahi wa bihamdihi bayan nan akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ma kai haka sai an yi ma da shi na kayan da shi a gidan aljanna a dalilin wannan zikirin da ka karanta amma mutanen su taru suna kide-kide da wake-wake da sunan yaba manzo Allah wannan wannan abu na kawai na bid'a wanda ya saba ma koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka an kai horon a yi zikiri ba idan kai zaman ka kana zo ne kana kana la ilaha illallah ba wanda ya sani ato alimuna Allah bi diniku sai kun hada ma Allah gashi shi Allah huwa ya alam ma fis samawati wa ma fil ard ba sai ka zama ba a kai abin ka koyi tsakanin ka da Allah shi kenan ka ga ne ko Allah ta'ala ya ce qur rabbaka ka ambaci ubangijin ka fina suka cikin ranka ka koyi ba sai ka bayyana ba a yi koyi ka ambaci Allah Allah ta'ala yana ji ko wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun wannan tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne sai yake ko kusa don su san wala za su kira ne sai Allah ya wada mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan bayi na suka yi maka tambaya suka yi tambaye ka game da ni faɗa musu cewa ina nan kusa gare su ce ina nan kusa gare su bale ta ji buli abu na warko su karba mini su karba mu kiran Allah wali yu'minu bi su yi imani da ni in sun yi haka sai Allah ta'ala ya shirye da su kuma Allah ya karba musu abin da suka kira to ne kina to su ga su suna duk karfike Allah wanda bayi na Allah na ja su da hana karki ya tabbata maka ya Allah fatina azaban nar ya Allah ka kare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nar
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
سنة ربنا الله suna ta kuka ga Allah ta'ala Rabbana ya malikin mu innaka man tudkhilinna duk wanda ka shigar wuta ya Allah duk wanda ka sanya cikin wuta ya dawama a cikin ta ko ko don ka azabtar da shi faqad afrayta hakika Allah ka wulakantar da shi wama lizalimina min ansar azzalumai wadanda yake kafirai ne ba su da masu taimako wama lizalimina min ansar azzalumai ba su da mataimaka kafirai ba su da masu taimakon su wadanda za su hane su daga wannan azabar Allah saboda kafirai da su shiga wuta har abada ba su yi ta za su dawama cikin ta da'iman wa abada khalidan mukhallada suna cikin ta an kaddara muku dawama har abada musulmi ne za su shiga wuta fita amma muna roƙon ka Allah ka kare mu daga shiga wuta sam Allah kai muna makaraji ka azabu da sawaba inda ba sai mu shiga wuta ba saboda wanda bi ya shiga wuta Allah ta'ala ya wulakantar da shi saboda gidan wuta gida na na kaskanci gida na na azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi dai ya sa hakikani abin da ya tsare na wannan gida na fitina da tashin hankali da bala'i Allah kare mu da ita banza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tarana yana tare da sahabbansa sai suka ji swatuwar wani abu ya ce sirin sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye sahabbai ko kun san wanda kara ko jami'a ya ce Allah da manzon Allah suka sani ya ce to duci ne aka tura shi ga gafar wutar jahannama yana can yana shawagi yana taliya yau shekara 70 kenan sannan ya dire kafanta to lalle ne kamar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kullu kareman kariya ga wuta to mu muke cancanta ka kwatanta da rijiya ka do duce ka kada cikin ta sawawan karami na ko babba ka ga yadda yake shawagi kaga nan da zaka ji a wada cikin ruwan nan gunco to amma wannan sai da aka yi shekara 70 sai ya dire kasan wuta Allah shi kare mu wuta to ne ke da haka a babu matsala mu roki Allah sannan mu tsaya mu yi aiki mun san cewa babu wanda aiki ne ka sa ya samu rahmar Allah babu wanda aiki ne ka sa ya samu aljanna Allah a'a kana samu aljanna ne da rahmar Allah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah har da kai aikin ka bai kai ka aljanna yace har da ni sai dai Allah ya kubuta da ni da rahmar shi ya Allah muna roƙonka kai muna kube da rahmar ka ka ba mu sadaka gawarka ka kare mu da zautarka suka ci gaba bayin Allah suna addu'a suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi
rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
باب bayan Allah mu me yake cigaba da addu'a suna cewa rabbana ya malikin mu innana sami'na munadiyan yunadi mun ji mai kira na kiran mutane bil imani zuwa ga imani wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma alqur'ani ana aminu bi rabbikum cewa ku imani da ubangijinku fa amanna sai muke imani da shi muke imani da Allah rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah tagawarta mana dhunubanmu wa kaffir 'anna sayyi'atina Allah ka karkare mu da kayar muna da kurakuranmu da dhunubanmu Allah subhanahu wa ta'ala kada ka bayyana wannan dhunuban namu ta hanyar yi muna hukuma akan ta wa tawaffana ya Allah ka karbi rayukanmu mal abrar tare da bayinka na gari bayi na kirki adabawa da salihai suka ci gaba suna addu'a suna roƙon Allah bayi mu ne cewa rabbana wa atina ya mahalicin mu ka bamu ma wa atana abinda kai muna alƙawari da shi ala rusule bisa ga harshen manzanninka na rahama da falala abinda yasa suke yin wannan roƙo ko da ya kasance alƙawarin Allah Allah bai saba shi wanda suna yin wannan roƙo ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su cikin waɗanda suka cancanta don ba su ne suka tabbata ba cewa ko sun cancanta da haka suka sake kwanko marabbana don ɗai kai matuƙa wajen ƙanƙantar da kai da roƙon Allah suka ce wala tuhzina ya Allah kada ka bakanta mana rayuwa kada ka tozarta mu yawmal qiyama rana al qiyama innaka la tukliful mi'ad hakika kai Allah ba ka saba alqawli alqawlin da kai na tashin al qiyama da ka mako yana nan ya Allah kada ka tozarta mu kada ka bakanta mana rayuwa sai Allah ta'ala yace wasallaba lahum rabbuhum
فاستجاب لهم ربهم أني لا أريد عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
sai Allah madaukakin sarki ya ce fasta jaba lahum rabbuhum sai ubangiji sai ya karba musu wadda addu'a ta su wanda roƙo da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce anni la ubidu ni ban tozartarwa cewa ni ban tozartar da amal amil aikin duk wani wanda ya aiki minkum daga cikinku min dakarin awwalsa namiji na yi aikin ga ko mace ban tozar da aikin ba dukun min ba sashen ku da sashe ai ma'ana mazanku da matanku ba wanda zai aikata wani aiki wanda zan tozar da aiki ne ai ma'anar wannan dukkansu da idan suke wajen sakayya game da ayyukan da suke aikatawa kuma ne da Allah subhanahu wataala ba zai tozar da aikin maza ba zai tozar da aikin mata ba sai Allah subhanahu wataala yace alladina hajaru wadannan da suka yi hijira daga makka ta baro garin su na haihuwa garin su na asali inda suka saba ka dawo garin madina wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajen su wa udu fi sabili aka cutar da su saboda addinin nan nawa wanda shine musulunci wa qatalu kuma wato suka wa qatalu ko wa kutilu suka yaki kafirai a kashe su mana suka yaki suka ga mutu da ajalin su law kaffaranna anhum sayyi'atihim Allah ta'ala yace zan karkare musu zunuban su zan karkare musu abin da suka aikata na zunubai mana ne musu karkara ya zama sun samu rahmar Allah ina suturta ta hanyar ba su gafara wala urkhilannahum kuma zan shigar da su jannatin tajri aljannati wanda tajri min tahti al-anhar kuramu suke gudana a karkashin wannan aljannatan da zan sa su sawaba wannan sakamako ne min indillah wanda sakamako ne daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu indahu husnul sawab Allah a wurin sa kyaukyawan sakamako yake dawwamanne wanda bai karewa Allah subhanahu wa ta'ala zai musu wannan ya suturta su yayi musu gafara ya ba su sakamako dawwamanne wanda bai karewa sai Allah madaukakin sarki yace bayan wadin sakamakon bayi na gari yace la yakurun laka taqallubu alladhina kafaru bil bilad
la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad
Allah subhanahu wa ta'ala yace la yaghurrannaka kada ya ruɗe ka ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai musulmin da ke karanta alqur'ani taqallubul ladina kafaru bil bilad kai da komowa da jujjuyawa na waɗanda suke kafire ne a cikin garuruwa su kai nan su kai can ta hanyar kasuwanci da nema ga sunan da wadata tattalin arziki da komai yana hannunsu kowanne ya ruɗe ka Allah subhanahu wataala yace mata'un qalil shi wannan dan jin dadi ne kadan da za su ji dadi da shi dan kadan a duniya kuma ya kare summa ma'awahum jahannam sa'an matarar su gidan wuta wabisal mihad tibda shafida ita jahannam nan Allah ya kare mu da ita. Tiri da shifida wuta da za a yi musu. Da aka yi mulkin Yahuda da Nasara, za mu ga cewa kasuwancin duniya yana hannunsu. Diye da suka so haka za su juya kasuwanci, su adda farashi, su adda kasuwanni, su adda tsari na komai, su adda kafaifai na magana da watsa labaru, da duk abin da suke son su faɗi. To wannan kada ya ruɗe ka, ya kai mai karanta Alƙur'ani. Kai da mashe ka
to lokaci ne muka gari ko sai mun isa ai isa
to mun isa insha Allah
lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar نزلا من عند illa wa ma inda Allahi khairun lil abrar.
To malam marubuci wannan littafi ya Allah ya mai rahama yace lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta ka gare da karancin amfanin kai da komowarsu ga abin da ya shafi kasuwanci da tasarrufinsu a cikin garuruwa saboda wannan kasuwanci, sai zamana ya halatta ya zama an ambata cewa kasuwancin nan na daga cikin abin da ya kunshi wannan, sai Allah ya bada bayani. Ma'ana kai mutum musulmi karka yadda kasuwanci ya ɗauke hankalinka, wanda ya tsoke musu hankali. Sai Allah madaukakin sarki ya ce lakinil ladina taqaw rabbahum, sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu kenan daga cikin masu kasuwanci ko lahum jannatun tajri, suna da aljannatayn min tahtiha al-anhar, min tahtiha al-anhar, waɗanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu, kuma an ƙaddara musu dawwama a cikin wannan aljannatai da Allah ta'ala ya ba su, khalidina fiha, suna abin kaddara ma dawwama a ciki. Ko da ko sun ainihi kasuwancinsu, wannan bai cutar da su, suna da abin nan da Allah ta'ala ya alkawanta musu don me? Sun bi Allah da taqwa, nuzulan, wannan gyarar baki ce, shi ne abin da ake yin tanadi ga baƙo. A yi ma baƙo ainihi tanadi, wanda Allah a yi mishi wannan tanadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma baƙi, ma'ana su musulmi masu imani, tanadin kayan liyafa a aljanna. Nuzulan min indillah, wannan tanadi ne na kayan baƙi, na sarban baƙi daga wurin Allah. Wa ma inda Allah khairu, abinda a wurin Allah na sakamako shi alkhairi, ko shi ne mafi alkhairi, lil abrari, ga waɗanda suke kubutattu daga jin daɗin duniya, wanda jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne, kuma nan da nan zai kushe ya shuɗe, amma abinda Allah ya tsani yana nan da wa mai har abada. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in min ahlil kitabi
wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma
inna min ahlil kitab aqiqa, akwai daga cikin Yahudawa da Nasara laman yu'minu billah, wanda yake yin imani da Allah, kamar Abdullah dan Salam da mutanensa, kamar Najashi basaraken Habasha. Wa ma unzila ilaykum, da abin da aka saukar muku, bayan yin imani da Allah, sun yi imani da abin da aka saukar muku na wannan Alƙur'ani. Wa ma unzila ilayhim, da abin da aka saukar musu na littafin At-Taura da Injila, khashi'ina, suna halin kasancewa su suna masu jin tsoron Allah, khashi'ina lillah, suna masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la yashtaruna bi ayatillah ba su gurbudo ayoyin Allah ba su sai da ayoyin Allah wadannan da a wurin su na taura da injila na koi na sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su sai da su zama nan kalila da yan kudi kadan na duniya ma zar wannan su koye wannan sifa dan jin tsoron jagorancin da suke yi kamar wanda wasu daga cikin su Yahuda suka aikata sai da abin da yake na shari'a da yan kudi kadan na koye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar da suka sai yayin su baye shi ba a cikin littafin suna at-taura don haka sai Allah ta'ala ya ce ulaika lahum ajruhum masu irin wannan hali sun yi imani da littafin musulmi na alqur'ani sun yi imani da nasu littafi ba su hururo wato abin da ya zo cikin littafin su da yan kudi kadan na duniya su koyi sifar manzon Allah ulaika lahum ajruhum wayannan suna da sakamakon su na ayyukan da suka aikata Allah ya musu tanadin shi inda rabbim a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah zai ba su sakamakon nan halin ki biyu kamar wanda ya zo a cikin kisa a asal suratul qasas to inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai hamdarin hisabi ne Allah mai hamdarin sakawa ne ga aiki nagari da sakamako wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke yin wannan sakamako kuma ya kididdike shi komai yawa ne nan duniya gabanin lahira haka kuma idan lahira ta zo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada sakamakon jambalala da baiwa daga gare shi shi ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan an yi hisabi a tun daga nan duniya wannan kenan malai yace godiya ta tafi ga Allah sannan Allah ta'ala ya cika sura ko ya kammala ta da fadin cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru
ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
sai Allah madaukakin sarki ya cika wannan sura da kiran mu'mine bayan ya buɗa ta da tsarkake Allah Allahu la ilaha illa huwa tawara da ikhlasi an kammala ta da kiran mu'mine da shirye-shirye su da azaba su ga abinda alhairi ga rayuwar su ta duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya kumu minai ku ya hakuri ku dage akan yin da'ar Allah ku ya hakuri akan yin ma Allah da'a ku ya hakuri akan musibbu wanda Allah ta'ala kan jarabe ku da zuwa kuma ku ya hakuri kada ku saba ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala wani yace inna Allaha ma'a as-sabiri lalle Allah yana tare da masu hakuri da taimakon su da taimakon sa ma'ana Allah yana taimakon su a wani wurin Allah yace inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala yana sakan kama masu hakuri sakamakon su baya hisabawa ni ba kai aka yi ana zubawa to wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa ga yin hakuri kuma ya bayyana muhimmancin hakuri kuma hakuri duk wanda ya yi hakuri to ba matsala sai ya ji daɗin hakuri da yi wa in ma a duniya wa in ma a lahira don haka akwai hadisai masu yawa masu bayani game da hankuri da muhimmancin hakuri idan Allah ya jarabe ka
an karbe yaron ka danka ko diyarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko abin da ya haka innama sabru inda sadamatil ula hakuri lokacin da musiba farko ta samu ba sai kai taraki ba anan kai hakuri Allah ta'ala zai maka sakamako a dalilin hankurin da kai to bayan Allah ya ce mu yi hakuri sai Allah ya ba mu aiki yace wa sabiru ku yi wadayyar hakuri tsakanin ku da kafirai kar su kasance sun yi ku tsananin hakuri a'a kuna da hankuri suna da hankuri a gwada a gani wani hankuri kenan yanzu na abin da aka so a gane wani na mafi hakuri to koda da musulmi da musulmi wani na da hankuri kai kana da hankuri a gani hankurin waye ne shine ma'ana wasabiru sai ya zo da ma'aunin fa'ala mai nuna at-tasharu bain al-thnayn abin da zai faru tsakanin mutane guda biyu bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce warabidu ku yi zaman jiran daku ku tsaye da jihadin Allah abin da ake ce mari badi shine ga hanyar da makiya Allah ta biyo wa su kama musulmi hari sai a samu waɗanda za su sadaukar da kansu suna gadin wannan kofa dare da rana ba a rasa waɗanda ka tsaranta to wannan aikin shi ya ribaji ku yi zaman jiran daku don ba da kariya ga addinin Allah bayan an tsaida jihadi Allah ta'ala ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah ga dukkanin halin lukanku gaba ɗaya idan kun yi haka la'allakum tuflihun sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tseratar da ku ya sa ku samu rabo a duniya ta hanyar taimakonku a kan maƙiyanku a lahira kuma ku samu rabo na samun aljanna an tseratar da ku daga wuta Allah ka ba mu wanga rabo wanda nan ne kammalawa da cikawa wato ga abin da ke cikin wannan sura ga baki ɗaya wanda mafararta ta dace da makararta mafararta Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab bil haqq musaddiqan musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqan sai zamana da mafara da makara sun dace Allah ya bude sura da cewa shi Allah shine wanda a abin bauta ba abin bauta ba da gaskiya sai shi ya saukar da alqur'ani gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya kuma abin gada Allah ya saukar maka yana mai gaskata littawan da suka gabace shi kuma da ya saukar da taura da injila da duk qur'ani ya gaskata wato a taura da injila sun sauko gabanin zuwan alqur'ani wadan lillahi wannan shari'a ne ga mutane wa anzala alqur'an Allah ya saukar da alqur'ani innal ladina kafaru bi ayati llah sai Allah madaukaki yace lalle waɗanda suka kafirce cema ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da wata irin azaba mai radadi wallahu azizun zuntikam Allah mabuwayi ne kuma wanda yake mai ramuwa mai azabtarwa farkon har buɗe sura Allah ya yi gargadi da yin ramuwa ko da yin azabtarwa ga duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala sura da bishara ta samun tsira ga wanda ya ji tsoron Allah waɗanda suka bandare ma Allah to ga bayanin azaban Allah na jiransu waɗanda suka ji tsoron Allah ga bishara da cewa rahmar Allah na jiransu ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon jin tsoronka Allah ta sa ayyukan musu zama dambe ɗaya dakka. Kuma insha Allah yau bisa ga kudurar Allah da rinjaye shi da buwaye shi muka kawo ƙarshen suratu Ali Imran. Wanda wannan ke ne ya nuna a darasinmu na gaba in Allah ya kaddara za mu wara da warkon suratul Nisa. Muna roƙon Allah ka taimaki musulunci ka taimaki al'ummar musulmi. Ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba. Allah ka kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba. Ya Allah muna roƙonka wadda jaha ta mu Allah ka sa mata albarka. Ya Allah ka saukar da alkhairi da albarka a cikin wadda jaha ta mu ta Sokoto. Ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana duk sharri a cikin wadda jaha ta mu ta Sokoto. Muna roƙonka ya Allah miyagu masu yaudara al'umma Ubangiji Allah kai muna maganinsu. Ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu ƙasarmu ta Najeriya albarka. Allah ka ɗauke mata fitina. Allah ka ɗauke mana tashin hankali a cikinta. Allah ka kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali da ƙaruwar bunƙasa arziki. Allah ka ɗauke mana fitintinu albarkacin alƙur'ani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.